الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وما سكلوا بصوراري مكسا ومميسا وما سكلوا مكنس صوراري متكبو بنيا أبعاني مزامن كنا كلمة بصوراري من الكيس أي ببعينهم ببن باكين تارو بكتكين مكران تمميسونا دار الحديث السلفية dake lamba hudu layin mabarkaci dake nan gaskiya ne a azabar jihar Kaduna a Najeriya. Yanzu da muke magana yammacin ranar Asabar ce da ta daidai da 23 ga watan Ramadan hijira na da shekara 1,333, daidai da 11 ga watan August shekara ta 2012. Wannan kasar da kake kalle da saurare shine kasar na 67 daga cikin jerin tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma shine kasar na 3 daga cikin bayanin kwatanta aikin hajji a aikace da muka fara yi sakamakon karanta wasu ayoyi dake cikin suratul Baqara wanda tafsirin ya kawo kai dangane da tarihin Ka'aba da kuma tarihin gina ita Ka'aba din da kuma asalin tarihin aikin hajji a musulunci. Kamar yadda nake fatan duk mai kallo da sauraron wannan kasar na yanzu yaje ya saurari kasar daga na 1 zuwa na 13, dama tun farko na bayyana irin wannan salon zan wajen tafsirin Al-Qur'ani. Duk abin da muka zo bayani wanda yake buƙatar kwatance za mu tsaya mu kwatanta shi insha Allah. Wanda yake na tarihi ne za mu iya zuwa mu je mu ɗauko hoton shi mu zo mu harba mutane shi a kan bango ta hanyar fasahar zamani ta projector insha Allahu ta'ala su gani ba don komai ba, don su yi wa al'amarin kyakkyawar fahimta. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. A jiya mun fara sharar fage dangane da bayanan al'amura da ainihin ake yi a wajen hajji da wuraren aikin hajji, sai dai akwai tuntuɓen harshe. Haɗe sallah a zahar da la'asar a Mina, wanda ne magana ba sunna ba ne kuskure ne. Sallah a zahar da la'asar ana yin su ne ɗaiɗaiku a kan lokacinsu a Mina, a ranar da aka tafi ranar tarwiyya ita ce sai ku yi sallah a zahar, amma kasur raka'a biyu da mutanen Makka da mutanen ko'ina na duniya in suka je raka'a biyu za su yi, sai su zauna har sai lokacin sallar la'asar ya yi wanda aka saba yi, sannan sai su sallar la'asar raka'a biyu, sake zama har sai lokacin magariba ya yi, sannan sai su ita sallar magariba ainihin raka'a uku, sannan kuma sai su ainihin sake jira sai lokacin isha ya yi, sannan sai su yi ta raka'a biyu, sannan kuma za su kwana a wannan wuri na Mina har zuwa sallar asuba, su yi sallar asuba raka'a biyu, su ci gaba da zikirori da karatun Al-Qur'ani da addu'o'i. Waɗannan su ne abubuwan da ake a zaman Mina. Sannan idan ainihin alfijir ya fito, rana ta fito, sai su shirya sai su ainihin bar Mina, sai kuma su tafi Arafat. Mina wuri ne wanda yake asalin shi kungurmin daji ne, babu shuka babu ruwa. A wancan zamani ba abin da kake gani a ainihin Mina kamar yadda sahabbai suka bayyana, daga tuddai sai duwatsu. Ana fama da ƙarancin ruwa, shi yasa tun ranar jajibarin Arafa wato ranar tarwiyya sukan ɗauki butoci da jarkoki su cika su da ruwa, shi yasa ake kira ranar ranar tarwiyya wato ranar shayar da butoci ruwa. Allahu akbar. Sun fama da wahalar ruwa a wannan lokacin har Sayyidina Abdullahi dan Umar yana cewa idza ra'aytumul ma'a fi Mina wa ra'aytum أخشابها قد على جبالها فانتظروا. إنت ce ranar duk da kuka ga ruwa ya wadata Amina, ranar duk da kuka ga rintunan nuna sun fi duwatsun nuna girma, to ku saurari tashin kiyama ya zo. Allahu akbar. Yanzu mun kai wannan zamani, idan ka kiro ni maka sun ka hangi dutse ka hangi tuddanta tare da cewa cike take da duwatsu, amma waɗannan ainihin rumfuna da tantuna sun mamaye duwatsun har sun fi ƙarfinsu, hayya kai tun ana yi a ƙasa har ya koma kawo kan dutsen ake yi. Sarki ya tabbata ga Allah, yanzu ba ma nan ba, har titin jirgi gwamnatin Saudi Arabia ta yi yau da shekaru biyu da suka wuce, jirage suna yawo ainihin jirgin ƙasa, suna yawo wasu ƴan ƙanana a cikin ainihin Mina, yadda za ka iya shiga ka je ko ina. Saboda in baku manta ba, karatunmu na shekaran jiya mun ce za ka tafi wurin jifa, babu mota babu mashin. To yanzu gwamnati daga 2010 zuwa yanzu an yi launching jirgin ƙasa wanda yake na Mina ne, za ka babu ainihin riyal 5 ko riyal 10 za a kai ka ko ina ne insha Allahu ta'ala ka je ka bawo. Ina fata an gane. Sa'annan kuma ba ruwa ya wadata Amina a yanzu. A yanzu ruwa wani ikon Allah ya wadata Amina, wadata da yake ba na tunanin akwai irin wannan wadata a cikin garin Makka. Domin cikin garin Makka har yanzu tana fama da ƙarancin ruwa, wasu lokutan sai kaga ana yawo da tankunan ruwa ana kaiwa gidaje. Amma Mina za ka ga duk yawan alhazai kaf za su taru a wannan wuri a rana ɗaya, su yi kwana ɗaya, su wuce Arafa, su je su dawo, su zo su yi kwana biyu ko kwana uku. Amma ba za ka taɓa jin an yi kuka ba ainihin ƙarancin ruwan wanka da ruwan wanki. An je an yi wasu irin bohol ne, wasu irin integrated boholes waɗanda aka haƙa aka fasa dutse, sai ka ga ruwa yana fitowa da ɗumin shi da zafin shi. Alhaji ka yi wanka ka yi wanki, duk sanyin da ake sai ka ga ba ka da matsala dangane da ruwa, akwai ruwan zafi za ka yana fitowa daga ƙarƙashin ƙasa mai kyau. Ruwan da yake wahala shi ne ruwan sha, saboda fasahar zamani da ake da ita kuma ta ainihin ruwa irin wannan na zamani, wato ruwan kwalba ba shi nan ya wadata. To a irin wannan lokaci ne za ka ga bayan Allah suna ainihin tara kuɗi, suna zuwa suna siyar ruwa, suna raba wa ainihin al'ummar musulmi a filin Mina da filin Arafat. Ina ma a ce ƴan uwana ƴan Najeriya za su kwaikwayi irin wannan kyakkyawar ɗabi'a daga ƴan uwanmu maƙwabtanmu mutanen ƙasar Sudan. Mutanen ƙasar Sudan duk da talauci da wahala da suke fama da ita, za su yi shekara suna tara kuɗi. In aka tara kuɗi sai a je a sai motoci waɗanda suke a ɗauke su haya, waɗanda suke akwai fridge a cikinsu, sai a cika waɗannan motoci da ruwa, sai a zo a yi tarabawa ainihin alazai. Ko katon ɗaya ka ce a baka, ko katon biyar ka ce sai a ɗauka a baka, saboda an san ba inda za ka je ka siyar da shi a wannan rana. Ina fata an gane. Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a cikin hadisi yana cewa afdalu sadaqa shurbatuha, mafi falalar sadaka ita ce ka bai wa wani ruwa ya sha, musamman a irin waɗannan halaye da ainihin ake bukata. Sai da haka waɗannan salloli da za a yi su a ranar farko annabi jama'a, da kuma salloli da za a ci gaba da a zaman Mina in an dawo ayyamut tashriq, ba a yin su a haɗi. Kowace sallah ana yin ta ne ita kaɗai a kan lokacinta, sai dai ƙasr za a yi ta. Amma ana haɗe sallah ne ta azhar da la'asar a Arafat, ana haɗe sallar magriba da insha a ainihin Muzdalifa. Waɗannan su ne taƙaitattun bayanai. A yau za mu tashi dangane da almawaqit, miƙati. Miƙati nau'i biyu ne jama'a. Idan aka ce miƙati ana nufin lokutan aikin hajji, ana nufin wuraren da ake tsayawa a ɗauki haramar aikin hajji. Waɗannan wurare Allah maɗaukakin sarki, kamar yadda ya turo mala'ika Jibril ya nuna wa annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam, haka kuma dai Allah ya sake turo mala'ika Jibril ya nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasu wurare ne da ke kewaye da Makka jama'a, saboda muna cikin zamani ne zan faɗi tazarar kowane wuri insha Allahu da gwargwadon nisan shi daga garin Makka. Duk inda ka kullo a duniya za ka shigo Makka, to zai daidai da za ka hauro ta kan ɗaya daga cikinsu ne. In kuwa ba ta kan ɗaya daga cikinsu ba, to zai zama ta kusa da ɗaya daga cikinsu ne. To za mu ji ainihin waɗannan wurare. Wuri na farko dai ana kiran shi Dhulhulaifa, wannan shi ne sunan shi na gaskiya. Sai dai mutane suna gaya mishi wani suna wanda yake ba ya da asali, ana ce mishi Abaru Ali ko Abyaru Ali. Wannan sunan sun danganta shi zuwa ga ɗayan abu biyu. abu na farko sun ce yayin sayyidina Ali ya ta fada da aljannuni a wurin wata rijiya a wurin shi yasa ake kira wurin mai rijiya Ali wannan ibnu taymiya yace wannan ƙarya ne shirme ne abu na biyu ana danganta wurin zuwa ga wani sarki na wannan ƙasa da kake ji yanzu ana rikici ƙasar Darfur da ke cikin ainihin Sudan wani sarki ya taba zuwa ya haƙa rijiyoyi a wurin saboda alhazai su ringa samu ruwa suna abin nan wasu sun ce dan haka ne ake ce wurin Abaru Ali wallahi ta'ala a'lam amma su dai mutanen Madina a bisa harshen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya kira wurin ne Zul Hulaifa to ita wannan Zul Hulaifa jama'a ita ce miƙati ga mutanen Madina dan haka mutumin da ke zaune a Madina ko kuma mutumin daga wata ƙasa ya je Madina sai ya fita zai tafi Makka ya aikin hajji kamar yadda ɗan Najeriya suka yi haka to za su bi ta wannan wuri ne da ake kira Zul Hulaifa ina fata an gano kamar yadda nace wuri ne ga mutanen Madina da kuma ainihin wanda biyo biyo ta cikin Madina zai fita Makka da nufin aikin hajji ko umra tsakanin wannan wurin da Makka kilomita 450 ne to shi ne miƙati mafi nisa daga Makka kaf ina fata an gane don ka bi duk kilomita 450 to akwai tazara ƙwarai da gaske idan ka zo za ka fito daga cikin Madina kamar yadda mutumin tudun wada zai fita daga tudun wada ta Zaria da kake tunani in zai je Tibet duk yadda zai yi ya haura kubanni haka ne ko haka wannan wurin yake akwai wani kwari da ake kiran shi wadul aqiq shi wannan wadul aqiq duk inda za ka fita Madina ta wannan nahiya sai ka haura shi gashi nan za ka haɗu da shi kaburbukan su Hamza suna jiki in ka biyo ta nan wajen Uhud idan ka tafi kuma za ka tafi Makka gashi nan za ka sake haɗuwa da shi annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wannan wuri zai ɗauki harama sai mala'ika ya ce mishi shiga wannan kwari yana da albarka kai sallar nafila raka'a biyu na'am wannan ita ce sallah da ainihin akan yi kadai ba don daukan harama ba sai in za ka ainihin dauki haramaka a Zul Hulaifa to in ka samu dama za ka iya tambayar ga kwarin nan kasa kadan da masallaci amma masallacin da ke Zul Hulaifa ba a cikin kwarin yake ba yana tudu ne don haka shi wannan masallaci jama'a ba wata sallah da aka ce ana yi raka'a biyu ko raka'a hudu saboda yin ainihin harama aikin hajji amma idan yayi daidai akwai sallah azhar ko la asar ko magriba ko isha sai kai sallar ka amma dai ita harama din ba wai ma daga cikin masallacin ake ba hasali idan akan jaki kake ko doki ko mota sai an ainihin shiga cikin mota tukuna sannan sai bakin ka yace labbaika hajjan ko labbaika umratan ko labbaika umratan mutamatti'an biha ila alhajj za mu zo mu ƙara bayani insha Allah sannan sai ka ci gaba da labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika laka zunzun ƙara tambayi akan haka insha Allah ta'ala don haka ka ji miƙati na farko shine Zul Hulaifa tsakanin shi da garin Makka kilomita 450 miƙati na biyu shine ainihin aljuhufa ita aljuhufa jama'a wani yanki ne mai girma ƙwarai da gaske ya taɓo wani ɓangare na cikin kogin Maliya sannan kuma ya yi wata tsuriya haka da ya tafi in ka kama hanyar Madina daga Jidda to sai ka bi ta cikin juhufa tukuna ka daɗe kana tafiya a cikin juhufa ina fata an gane don haka juhufa wani yanki ne mai faɗi jama'a da yawa daga ɓangaren juhufa yana nan ainihin a waje amma sai in ka kama hanyar Madina kaɗan daga cikin shi kuma ruwa ya cinye shi to wannan juhufa jama'a shine miƙatin mutanen ƙasar Sham da mutanen ƙasar Masar da mutanen ƙasar Morocco da Sudan da mu Najeriya da Niger da Sierra Leone da Ghana waɗannan yanki gaba ɗayan mu in muka tafi za mu tafi aikin hajji jama'a za mu bi ta kan Sudan ne to kana ƙara Sudan sai juhufa to sai zama dogo wannan guri ruwa ya haɗe shi kuma wannan haɗewa da ruwa ya mishi yanzu ta kai wajen shekara 900 da ta gabata ba yanzu ba ne ibnu taymiya ya faɗi a cikin littafin shi manasikhul hajj tun zamanin shi wajen shekara 700 ya ce ruwa ya haɗe shi الإمام ابن المنقم بعد ما لم يفكه ليكون ما لم يهديسيني سبب الوايا حديه ما أزام منسو وانا شكو ما يارسي وغن شكرا وليتكوس وكي دفك دي سيسر كاسا بانا قولي suke kwana da kwanaki yace suna tayawo sai canse ga wasu mutanen gauye sai suka tambaye su ina jufa sai mutanen suka ce musu to nan duk yankin jufa ne ruwa ya mamaye amma kuna son ku sake haduwa da jufa to ku sake yin gaba ku nausa na to da suka nausa ko suka je sai suka sake haduwa da jufa da suka dauko harama to sai kuma sai suka sake dawowa sai suka tafi makka bari ni maka wannan kwatancan domin na tsaya na yi dirasa wurin na yi nazarin yadda wurin yake misalin yadda wurin yake jama'a kamar a ce mutumin Kano ne ya zo zai wuce Kaduna to sai aka ce mishi ana so ya je ainihin asibitin cin na kutare ya je ya dauko harama ina fatan ka gane to kaga ka dubi yadda asibitin nan na kutare yake ya yi sauki da kuma in ka sake bullowa ta wannan sabuwar hanyar Kaduna da ake bi za a iya samun sauki shi to sai zama wannan wurin gaba ɗayan shuruwa ya mamaye shi daidai inda asibitin kutaren yake to amma kuma sunan da ake kiran wannan anguwa misali ko ƙauye ko gari na asibitin kutare Sayo misali sai a ce wannan ƙauye Sayo kuma yana da faɗi har bayan inda asibitin yake sai ya zama yanzu madadin ka zo kai tsaye daidai inda asibitin kutare yake ka ɗauki harama daga nan sai ka wuce to ruwa ya haɗe wuri sai ka ainihin nausa ko kai inda za ka samo can ƙarshen Sayo ɗin sai ka samo ta sai ka je ka ɗauko harama sai ka sake fitowa kuma ta nan ɗan magaji sai ka sake dawowa sabuwar hanyar Kaduna sai ka wuce shi yasa za ka ga idan alhazanmu suka yarda da fatuwoyin da muke ba su cewa kar ku ɗauki harama aikin hajji ko umara a Jidda ku je Rabir to Rabir wani ƙauye ne shi ma ɓangare ne na ainihin Jufa don haka hukumar alhazai ta Saudi Arabia sai ta je ta gina masallaci a wurin saboda mutumin da zai je Jufa idan bai samu Jufa ba to ya zo Rabir Rabir din ita ma ƙauye ne ma'anarta kamar jama'a misali yanzu a ce je ka tudun wada ka yi kaza sai ka ce to ai tudun wada ba za ta zo ba to kaga yanzu mutumin sabon gari akwai inda zai kullo wajen nesu ta baya haka ne ko ba haka ba to wajen nesu ɓangare ce ta tudun wada ina fata an gane to misalin haka ne abin Allah madaukakin sarki ya sa ko da dan kadan an samu fahimta abin to ita jufa din nan jama'a kamar yadda muka faɗi cewa da yawa ruwa ya ɓangare ta tana cikin kogin Mali yanzu dan haka ina so ku dubi yadda kwatancen nan yake jama'a idan jirgi ya taho daga Najeriya da asalin a ƙasa ake tafiya kamar yadda kakanninmu suka yi ta zuwa a zaman nan da idan suka taho da ma Sudan suke fara zuwa to daga Sudan kai tsaye sai su sauka Jufa sai su ɗauki haramar su ta aikin hajji sai a hau kogi da su sai a hau teku da su tekun da ake kira Bahar Maliya ko kogin Maliya sai a hau da su sai a haye sai su dira Jidda ina fatan kun fahimta kaddara cewa ga inda muka taho nan misali daga Najeriya aka taho ana zuwa sai a ce ga Sudan ga inda Sudan take nan to sai kuma a ce ga Jufa nan don haka da zaran ka fita daga kasar Sudan to bangaren farko da zaka fara shiga na Saudiya shine Jufa bangare mafi da wannan kuma fa shine Jidda ko kun fahimta to da ruwa ya tashi wannan kogin Mali haka shi yake tsakanin Jufa da Jidda don haka ga Sudan ga Jufa ga kogin Maliya ga kuma ainihin Jidda kun fahimta to da wannan kogin Maliya ya tashi sai ya ainihin tafi da wannan ƙauyen gaba ɗayan shi sai zama yanzu Sudan tana gaba kun fahimta da kyau don haka ko mutanen Sudan da ya kamata su ma su ɗauki harama a nan su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen ƙasar Syria su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen ƙasar Masar su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen ƙasar Tunisia su ma sun shiga irin wannan rikicin namu mutanen Cameroon mutanen Libya dukkanin wannan ne ainihin miƙatun to ruwa ya haɗe shi amma ina so kuma ku nutsu da kyau ku fahimta kogin Maliyan yana can nesa ne amma wata tsuruwa ta kogin Maliyan ce ta harbo sai ta zo ta tafi da wannan ƙauyen
to kuma ku dubi dai inda tattafi da shi sankin inda Jidda take ko kuma inda Sudan take to idan ka je aka sanke ka a Jidda kuna ji zaka iya shiga mota sai ka ga mota kamar tayo baya da kai haka to an sake dawo da kai inda jihufa ta rage in ka dauki harama sai ka ga an sake nausowa da kai an yi haka an yi Makka da kai to in ka ci gaba da tafiya haka to ina zaka je Madina zaka je to kuma in Madina zaka je baka da bukatar wannan miqat dan zaka je ka hau kan miqatin Dhul-Hulayfa na mutanen Madina jama'a kun fahimci wannan kwatancin Allah madaukakin sarki ya ce maka ita kuma jihufa jama'a tsakaninta da garin Makka kilomita 183 ne tsakaninta da garin Makka kilomita 183 sai qarnul manazil qarnul manazil shine miqati na uku shi kuma wannan miqatin mutanen kasar Najd ne idan aka ce Najd wani babban gari ne ainihin a kasar Iraki ku kiyaye amma ina sa ku san abin da ake nufi da Najd da Larabci shine tudu saboda haka za ka zo ka ji a cikin kasashen Larabawa akwai wurare da yawa ana kiransu Najd kamar yadda za ka ji tudun Saibu tudun Wada tudun Maliki ko kun fahimta jama'a to haka Larabawa suna sa garuruka tudu to wannan Najd Najd ce ta Iraki a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ainihin nuna cewa miqatun su shine qarnul manazil haka kuma wanda biyo ta hanyar dan tasu wannan a yanzu ba a kiran shi da wannan sunan jama'a kun san yanayi ina canzawa ko an fahimta jama'a gari yakan samu canjin suna saboda tsawon zamani ko kun gane jama'a yanzu waye ya san Abuja ba ta zama Abuja a yadda take a yanzu a da Abuja akwai ta a da Suleja akwai ta amma a matsayin wasu ƴan ƙauyuka ne ƴan tsirayi to amma a yanzu fa kaga Abuja ta dauki wani salo daban saboda haka wannan gari na ainihin qarnul manazil a yanzu ana kiran shi As-Saulul Kabir shine kuma mafi kusanci da Makka daga cikin dukkan miqati domin kilomita 75 ne an gani As-Saulul Kabir a yanzu sunan shi kenan in ka ce driver kai ka qarnul manazil zuru zai maka bai san ina ne qarnul manazil ba sai dai ka ce da ka ce mai kai ka As-Saul kai zai iya gane ko As-Saulul Kabir ina fata an gane kilomita 75 ne tsakanin shi da Makka sai kuma Yalamlam Yalamlam shi kuma miqatin mutanen Yaman ne da waɗanda ainihin suke biyowa ta ƙasar ainihin Yaman a yanzu ba a kiran wannan wurin da wannan suna Yalamlam ana kiran shi suna Sa'adiyya an gani Sa'adiyya Sa'adiyya ba ka sani na Halima ɗinka Halimatu Sa'adiyya ko to Sa'adiyya ake kira amma ba waccan Halimar bace wannan Sa'adiyya dai sunan wurin ina fata an gani shi kuma kilomita 92 ne daga Makka sa'annan sai zatu irq kuma wani ikon Allah annabi ya faɗi wannan a matsayin miqatin mutanen Iraki a lokacin babu musulmi ko ɗaya a Iraki amma da yake musulunci addini ne na kowa da kowa ko manzon Allah ya san za su zo amma a zamanin annabi babu musulmi ko ɗaya a Iraki daga Majusawa sai Kiristoci sai Yahudawa amma sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya faɗi inda miqatin sai yake wato in sun musulunta to ba inda za su rinka tsaya suna ɗaukan harama aikin hajji a zamanin sayyidina Umar suka shiga addinin musulunci a wannan lokaci sayyidina Umar ya je yanka musu wannan wuri haka ake haka malamai suke aikin su annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hasashe Allah ya gaya mishi ga abin da zai faru sai ya je kai ɗaliban shi ya nuna musu zamanin sayyidina Umar da suka musulunta sai sayyidina Umar ya je yanka musu wannan wuri wannan wurin a yanzu ana kiran shi Barbiya ne ba a kiran shi da zatu yar Barbiya ake kiran shi shi kuma kilomita 94 ne tsakanin shi da ainihin Makka to waɗannan wurare jama'a su ne miƙatoci na wuri wato wuraren da in ka zo za ka tsaya idan baka yi wanka daga gida ba baka cire kayanka ka sa harami ba to ka tsallake su sai ka tsaya ka yi wanka ka shafa turare ka shafa mai ka taje kanka ka yi duk abin da kake buƙatar ka yi to sai ka ainihin kawo haramin ka kasa sai dai a kiyaye alhazai da sauran jama'a ba a sanya wa wannan harami turare ba a fesa mishi turare in za ka fesa turaren a jikinka za ka fesa shi ma kafin ka ɗauki harama ne don haka tun a nan wurin miƙati za ka iya wanka ka kai gyaran gashin hammata da gashin mara kai duk abin da zaka yi gyaran kunba duk zaka iya yi amma kar ka taba gashin kanka saboda annabi ya kai shekara guda yana tara ainihin suna a kan shi saboda in ya je wurin aikin hajji ya aske ta da yawa dan ya samu lada mai yawa dan haka in ka je daukan harama zaka yi wanka zaka yanke kunba zaka yanke gashin hammata zaka yanke gashin mara ka aske su to sannan gashin kai ba zaka taba ba to sai kai wanka sai ka shafe jikinka da mai ka sa turare ko ina sai ka cire komai na fitirar jikinka sai ka kawo ainihin waɗannan kaya da ka gani a jikina sai ka daura su ba za ka sanya singileti ba babu dan dress ba komai duk mun yi ba mu a darussa ba so gabata a lokacin da ka gama wannan ka gama shiryawa kuma ya zama wannan shirin kayi shi in ma daga gidanka kamar yadda muka faɗi annabi ya shiryo tun daga gidan shi sallallahu alaihi wasallam amma gidan shi yana kusa da nashi miƙatin ne don tsakanin miƙatin zulmu lausa da madina jama'a kamar zaliya ce da zabi kaga ba nisa daga cikin garin madina zuwa wannan wurin kamar zaliya ne da zabi wurin babu nisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sawo kayan shi a yanzu kai ma za ka iya sanya kayanka tun daga gida amma in ka sanya kayanka ba za ka ɗauki harama ba sai ka je miƙati to waɗannan miƙati da muka bayyana guda biyar jama'a akwai kuma miƙati na lokaci mun yi bayanin su shine waɗanne lokuta ne ake ɗaukan harama ta aikin hajji ina so ka san ita umara ana yin ta duk shekara ko yaushe za ka iya yin umara amma hajji ba a ɗaukan haramarta sai a cikin ainihin watan shawwal watan sallah ƙarama da watan zulqa'ada ko zulqa'ida watan sha ɗaya na musulunci sannan da watan zulhijja shine watan babbar sallah waɗannan su ne watanni guda uku da muka karanto aya a baya Allah na cewa alhajju ashhurun ma'lumat watannin da ake hajji sananni ne su ne guda uku to jama'a musulmi kun ji su idan har ka gama shiryawa kaf sai ka je ka shiga mota idan ka shiga mota sai ka ainihin bari sai lokacin da mai mota ya yi ki yin jinkuri zai tashi sai ka ce labbaika umratan yanzu wannan labbaika umratan da kake faɗi ba niyya ba ce ba mutane su kiyaye wannan kira ne da Allah ya sa annabi Ibrahim ya yi wa azzin fil nas lil hajj atuka rijala da Allah ya ce mishi kai shi na cikin mutane to amsa wannan kiran ne kake cewa Allah ga muna amsa kiran ka zan tafi umra shine labbaika umratan wa kuma ka iya cewa labbaika umratan mutamatti'an biha ila al hajj ya Allah ga mu ina amsa kiran ka zan yi umara idan na gama umara in warware ta sai kuma in zo in yi aikin hajji to daga lokacin da kake faɗin haka da bakinka ko to zuciyarka a lokacin sai ta ƙara ƙudurta abin da za ka tafi to daga lokacin kuma sai ka ci gaba labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak da ƙarfi za ka rinka yin haka amma in aka ce da ƙarfi ba da ƙarfi yadda za ka galabaita ba kafin a yi nisa kuma ka gaji ka tuna daga ainihin rabir ko jirfa kaji an ce maka kilomita 183 to kaga tafiyar ka yi kilomita 183 kana wannan zikirin in ka cika da ƙarfi kafin an jima sai a je ka lip ka yi bacci ka gaji ka tuna kilomita 430 da wani abu 450 idan daga Madina ne saboda haka yi da ƙarfi din ana nufi a bayyane amma dai lallai mala'ika Jibrilu ya zo wurin annabi takanasu ya ce ka ce sahabbanka su rinka ɗaga murya da talbiya to ga gyare-gyare dangane da kurakuran mutane a wajen talbiya dangane da talbiya babu ne fi wani malami ya tara mutane yana koya musu ya ce ku rinka faɗi labbaik allahumma labbaik su kuma jama'a sai su rinka faɗi babu laifi amma in aka zo aka fara yin ta a matsayin ibada to sai ake malam ya tashi jama'a su tashi su tasu ba zai zama malam yana ba su suna amshi ba don haka ba a yin talbiya jama'iyyan ba a yin ta a jama'a ku kiyaye jama'a na biyu mutane suna wani kuskure wanda wannan kuskuren ina ganin ya samo asali ne daga gidajen rediyon Saudiya da suke sanya talbiya sai kaje ana yanke ta a wajen makawan mulk ma sharika la misali sai kaje suna labbaikallahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk ma sharika lak kun ji wannan yankewar kuskure ne ba a yanke ta labbaikallahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk إن الحمد لك والملك إن الحمد والنعمة لك والملك أما كأتي إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كسكوليني سيدي إن الحمد والنعمة لك والملك إن الحمد أنت إنت في أحد تقبادها دمك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سأكي يا أنها زبائن الله نفات أنجان وانا تنبيع ذاك تقبا دينتا أما ذلك تقبوا إذن تفيا تي تفيا أنك جكا جديسيك سورانا kabira nabi yake ji kana jin bacci ya halatta kai bacci na uku zaka iya cin abinci na hudu zaka iya sauka kai tashi ko kai fitsari na biyar in aka je wani wuri kaji kana jin zafi ko makamantan haka zaka iya shiga cikin ɗakin wanka kai wanka sai dai kuma ka kiyaye yanzu fa kana cikin harama ne ba za ka sake yanke wani gashi ba daga wannan lokacin yanzu ne ka shiga alhaji na gaskiya na fata an gane saboda haka duk abubuwan da aka ce sun haramta din nan to sun haramta gare ka da misali ne ta ku za ta lalace da tsakar dare sai ku kwana a hanya alhamdulillah a da mun yi fama da wannan matsalar shekaru 18 17 da makamantan haka in mota ta lalace lokacin da sai a kwana uku a hanya daga Madina zuwa Makka a yanzu gwamnatin Saudi Arabia tana da provision kyawawa tana da shirye-shirye da zarar mota ku ta lalace yanzu akwai inda driver da ya daddanna yanzu mun sai kaga ƙwarin safety sun taho a guje an zo da kanikawa an zo da mechanizer an zo da kaza duk abin da yake bukata sai a gyara in ta kita shi kuma nan take sai kaga cikin minti biyar an zo da wata mota an kwashe ku to yanzu da wahala ku kwana a hanya Saudi in kai driver ku ya so dan akwai direbobi waɗanda suke suna da bukatar a tsaya da yawa sai kaga in aka tafi misali tafiyar jama'a daga Madina kace zuwa ainihin Makka ta kai kamar daga Lagos zuwa Zaria to sai kaga wani lokacin su ne mata marahil sai a tsaya aje a cin abinci sai ga driver ya fito da katifa shi ya kwanta da bargo yana nufin kuma fasinjoji wanda yake bukata ya kwanta ya kwanta na fata an gano amma galibi yan tafi su hanya da suke ba sa tsaya an yi tsaya wuya mai a gurguje duk abin da zaka saya da tsaya a supermarket ka ainihin sa na fata an gano a takaice duk wata bukata ta rayuwa dan adam zaka iya amma fa ga wani kuskure da alhazai suke Madina wani irin gari ne mai ban mamaki lokacin zafi Madina sai ta dauki zafi kace zuga zugi ake hurawa lokacin sanyi kuma Madina sai ta dauki sanyi haka hanyar kuma don lokaci in tafiya sai tafiya ga dogon wani lokaci iri iri ga sanyi kuna ji kuku ya kashe AC ya ce da wuta kashe AC ba to ba dama fa ka rufe kanka an fahimta idan ka rufe kanka da gangan rago yawwa dama malaman Najeriya suna son su faɗi haka rago to wanda da gangan mai rago amma inda mantuwa ne to ba komai idan da rashin sani ne baka san hukunci ba ba komai in kuma bacci ne bacci don wani lokacin daɗi bacci ka ma manta hajji baka tafi kana tafi a mota sai ka ji kamar akan gaban ka kake kwance ko sai ka ga mai yafi ka gaba tin ya ku dindina yana tension in ka tafi shi alaji alaji ko da kanka aje lamba ana ka manta ka ga mota mai AC mala Allahu akbar dama musulmi in dai da gangan ne mutum ne abu a wurin aikin hajji nan ne yake da lafiya amma mantuwa kuskure rashin sani duk shari'ar musulunci ta yi izini dangane da haka to a lokacin da ainihin ka taho idan ka iso Makka ga bayani a lokacin da zaka iso maka an fi so in so samu ne ka iso maka da hantsi domin wannan irin lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shigo maka da hantsi kamar lokacin da ake sallar idi kamar lokacin da ake sallar walha to amma da yake tafiya ce a hannun Allah take sannan kuma direbobi da masu kamfanin motoci su suke tsara al'amura da ikon Allah duk yadda ma dai ta kasance idan ka iso maka alhaji sai ku ji wannan magana da kyau in kana cikin gajiya shari'ar musulunci ta ce ka je masaukinka ka kwanta ka huta ka ci abinci ka yi wanka ba sai ranar da kuka iso ba amma dai shar'i shine wajibi ka ci gaba da zama da waɗannan kaya naka kuma wajibi ne ka ci gaba da riƙe wannan niyyar taka shine misali yanzu a ce mun iso Makka irin wannan lokacin zamu yi umara jama'a yanzu kun ga ƙarfe 5 sai ka duba ka ga gajiya ka gaji kana jin bacci kana jin yunwa kana son kai wanka to ba lallai ne sai ka je ka yi umara a lokacin ba wuce masaukinka ka je a baka daki ka kwanta ka ci abinci kai wanka ka huta in Allah ya kai mu gobe karfe 10 na safe sai ka fito ba lallai dole to amma galibi alhaji in muka lallashe su muka nuna musu to ka san sabon alhaji akwai zumudi to kai a karman Allah alhaji abin mun ji dai ne to wani wallahi sai kaga an kawo maka shi a ce Allah ya tawala ga alhajin ka ya faɗi ya suma saboda an taho a gaji wato alhazanmu sukan kasa auna abubuwan ne wani lokacin in ka tafi daga nan Zaria za ka shiga jirgi a Kaduna sai kai kwana 5 a camp ka gaji ka galabaita sannan camp din sansanin alhazanmu kun san wahala ce da shi akwai sanyi akwai sauro akwai wahalhalu iri to an zo an ɗibe ku a cikin jirgi an tafi da ku wani lokacin kuna wari ga wahala ga gajiya daga nan kuma an sauke ku Jidda daga nan an sake ɗiban ku zuwa Makka to kana zuwa sai ka je a gaje to sai mu ce alhazai a je a kwanta a huta sai zuwa gobe karfe kaza sai a fito to sai wani alhaji ya ce kai ai gaskiya shi wallahi ba zai iya jira ba amma shari'a ba ta hana ka ba sai ka je ka huta sai ka fito sai ka yi ibada cikin nishadi don haka wannan ita ce fatawarmu kuma wannan ita ce shawara da muke bayar dukkan alhaji amma fa ga wanda ya iso da buƙatar hutu ko abinci ko wanka ko makamantan haka amma kuma ka sani ko da ba haka ba ko kana buƙatar ka je masauki ka adana kayanka saboda in ka taho da kayanka Ka'aba za ka rasa inda za ka ajiye su sai dai akwai sanadiqul birr akwai inda za ka je ka ba da ajiya amma kuma za a ci riyal 10 to riyal 10 din nan 400 kenan fa to in kana ganin aikin riyal a hannunka yanzu ka saki riyal kana ta kashewa to kwana biyu za ka rena kanka don baka noma a garin baka kiwo an fahimta zama sai dai kuma wani abu da zan iya bujirowa da shi shine duk wanda yake da account a wani banki baka iya zuwa bankin ka ya baka mastercard mastercard shine kati ne na musamman wanda duk duniya baka iya amfani da shi ka cire kudin ka saboda baka iya dura kasan Makka baka da wadatattun kudi amma account ɗinka na Najeriya yana cike da kudi kana zuwa sai ka sa pin number ka da kake sawa ta nan Najeriya ita baka sa ya zaro maka kudi kuma da riyal sai dai wani irin international exchange ne ake canji ne na kasa da kasa don haka zaka iya ganin naira 500 ta Najeriya ko to in aka juya darajar ta sai ta zama 350 an ci 150 saboda dako da aka yi maka daga Zaria aka kai maka ita har Makka da fata an gano Allah madaukakin sarki ya taimaka don haka sai a kiyaye waɗannan abubuwan alhaji yana da ƴancin ya huta idan ka huta kana da ƴancin kuma wannan harami naka idan ya daura sai ka je sai ka siyo wani sai ka ainihin cire wannan tsohon sai ka daura sabon an fahimta amma fa babu damar ka cire wannan ka wanke ka sa riga da wando lokacin ba dama ma'ana ka cire wannan sai ka sa riga da wando ka wanke wannan kafin wannan ya bushe wai ka mayar a'a in kai haka to rago ne inda gangan ne ina fata an gane saboda haka abin da yake daidai shine ka yi kokari ka sai guda biyu an gane jama'a yadda idan wannan ya daura sai ka cire shi sai ka ɗauko wancan sai ka sa sai ka kai wankin wannan ko kuma ka wanke abin ka da kanka to shikenan yanzu idan ka taho Ka'aba to Ka'aba idan ka taho ta zaka iya shiga Ka'aba ta kowace kofa sai dai zaka ji malamai suna cewa babu laifi ka shigo ta babu bani shaiba babu bani shaiba ita ce kofar yamma amma maso arewa. Idan ka zo ka tsaya a gaban wani babban hotel da ake kiran shi Darut Tauhid, to za ka ga kai tsaye kana kallon wata kofa da ake kiranta Babul Malik Fahad. Sunan kofa ce kawai aka sa mata kofar Sarki Fahad. To kofa ta hagu, to ita ce babu Bani Shaiba. Annabi da ya zo ta wannan wurin ya shigo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malamai suka ce to in ka samu sarari ka shigo ta wannan wuri babu laifi, in baka samu sarari ba kuma za ka iya shiga ta ko ina. Idan dai ka shigo ta tabe kowace kofa ka shigo, to ka zo ka nemi inda ake kira Al-Hajarul Aswad. Al-Hajarul Aswad dutse ne kamar yadda na gaya mana da Annabi Ibrahim ya gama gina Ka'aba kusurwar gabas maso kudu. Sai Allah madaukakin sarki ya sa Annabi Ibrahim sai ya bar wata tazara haka, sai Allah ya kawo wannan dutse daga aljanna. Dutse ne kankara, Allah ya sa ka fahimci Hausar, wato farin dutse. Sai ya kawo shi sai ya dora shi. Manzon Allah yake, Allah yake wannan ainihin wato dutse to hannun Allah ne na dama. Baka in ka shafi wannan dutse kamar kayi hannu ne da Allah madaukakin sarki. An fahimta jama'a? Manzo Allah yake sanda Annabi Ibrahim ya aje shi fariri kal, amma zurgin mutane ne ya rinka juwa shi har yawa gari ya zama baki sitik. Sarki ya tabbata ga Allah daga wurin wannan dutse, daga nan ne ake fara ainihin yin dawafi. Baka bari ni amfani da wannan allo in kwatanta mana jama'a yadda abin yake insha Allah ta'ala. Ga waɗanda ba za su samu damar ganin da su a yi haƙuri insha Allah, ina son ku dubi yadda abin yake. Haka zan kwatanta a kwatance ne yadda ita ainihin wato Ka'aba ɗin take. Kun san wannan, ina faɗa muku cewa a yadda take a yanzu murabba'a ce, wato ginin ta square ne. To bari mu ɗauki abin nan, bari mu ce yamma, sai kuma nan mu ce gabas, sai kuma nan mu ce arewa, sai kuma nan mu ce kudu. To kun ga yadda Ka'aba take, to akwai wannan katanga tana nan, za a ga an yi ta haka a yanzu haka. To wannan katanga da aka zo nan an yi mata kofa, amma tanan sai aka haɗe ta, ko da yake wani lokaci za a ga kamar a buɗe ne take. Wallahu a'lam. Wannan wurin shi ake kira Ar-Rukunul Yamani, wato kwanar dama. Ar-Rukunul Yamani. Wannan wurin shi ake kira Hittin ko Al-Hijr, wanda suke cewa Hijr Isma'il. Asali Annabi yana kiran shi Hijr ne. Mutane ne suka zo suna ce mishi Hijr Isma'il, wai suka ce wai kan Annabi Isma'il yana gulu. Amma malamai sun ce ba daidai ba ne, Hijr ne, wato kamar kwana, kamar wani abin nan doron haka. To wannan wuri jama'a shi ne Hajarul Aswad. An gani? To makamin Ibrahim kuma kun ga inda yake, ga gabas. To kun ga inda rijiyar Zamzam take, to sannan kun ga inda Safa da Marwa take, kun ga Safa na, kun ga Marwa na. To kun ga yadda design din wurin yake. Saboda haka kai idan ka shigo, ku duba, idan ka shigo Ka'aba ta nan kai tsaye tsakiyar bayanta ko, to ka shigo ta daidai Babul Malik Fahad kenan, kofar Sarki Fahad. Idan ka shigo, don akwai gini ne da aka yi jama'a wanda ya kewaye ita Ka'aba ɗin, ba katanga ba, gini na masallaci. In ka shigo ta wannan kofa, wannan kofa sunanta Babul Malik Abdulaziz, kofar Sarki Abdulaziz. In ka shigo ta wannan ita ce wanda nace babu Bani Shaiba, to an ce Annabi ya shigo ta nan sallallahu alaihi wasallam. Amma ba lalle ba ne sai ka shigo ta nan, amma za ka iya shigowa ko yanzu don wani ikon Allah tana daga cikin ƙofofin ma da za a ga mutane za su cinci ran dambe ta cikin. To idan ka shigo ka tabbatar kana da alwala, abu na farko kenan. Abu na biyu, ka tabbatar cewa kafaɗinka suna rufe haka kamar yadda ka gani, haka kafaɗinka ya zama kana rufe tsaf. Sai ka kewaye, sai ka taho wannan guri. Wannan wani Hausawa sukan ce wai ana shan nono ne, ba haushi kafin shi ma na da nashi fito, ba shan nono ake, ba dutse ne a wurin. in ka samu sarari zaka iya sa bakinka sai ka tsotsi jikin dutsen haka an fahimta dan haka ko goko ko ga haka to dutsen yana daga dan sama ne kada sai ka leka da kanka sai ka tsotse shi idan ka tsotsa idan da sarari sai ka leka da goshinka kuma sai ka sujuda akan shi an fahimta sannan sai kuma ka sa hannunka na dama sai ka shafe shi kun ji abubuwa uku tsotse sujuda sannan shafa to sai abin na hudu sai kace Allahu Akbar to kana fadin Allahu Akbar din nan to shikenan sai ka fara kewayawa to bari in dan yi wani tambayi a baya kar ka manta ka fara da talbiya tun daga miƙati ko to za ka yi ta talbiya har sai ka hangi garin Makka tukuna wuri na farko da ake fara hango galibi a garin Makka ko shine anguwar Tal'in ita ce anguwar da annabi ya sa Abdurrahman ya dauki Aisha aka kaita ita ce bayan garin Makka inda masallacin Aisha yake da ake cewa Masjidu Aisha da zaran ka fara ganin gidajen Makka ko to sai ka daina talbiya talbiya ta kare an fahimta sai ka ainihin taho sai ka zo nan to in ka zo dai nan ka gama yin waɗannan abubuwa to ku duba jama'a nan ne sai ka dage kafadarka ta dama haka kun ga haka sai ka dage ainihin kafadarka haka sai kafadarka ta dama sai ta ainihin bayyana to wannan kafadarka ta dama bayyana ta sunna ne a wannan irin dawafin kadai shi dawafi na kudumi to akwai dawafi na ifada kuma ana kiran shi dawafi ziyara akwai kuma dawafi na uku ana kiran shi dawafi wada to sa'annan akwai kuma dawafi na nafila to kaga duk waɗannan dawafi guda huɗu ko wannan ɗaya ne kawai ake mishi saboda haka yana daga cikin kuskure da wasu alhazai za ka ga wani da ya ɗaura haramin sai ka ga tun daga inda ya ɗaura haramin daga miƙatu ya ainihin fito da kafaɗar shi haka ka yi jinin duniya wuce a ina an shi ya wanke shawara zai saurare ka ba sai ya zo zai fara wannan ɗawafi ɗawafi na isowa shi wannan ɗawafin da zaran ka iso Makka ka gama huta ka shakata to shi ake so kai to shi ne za ka yi haka ne tarihin shi tarihin shi shi ne lokacin da annabi ya ɗibo sahabbai sallallahu alaihi wa sallam aka to za a yi umara sai kafirai suka aika suka ce kada ya shigo garin nan ya shigo za a yi tashin hankali shi ne sai suka turo wakilin su zo bayan garin Makka a Hudaybiya aka zauna aka rubuta takardar yarjejeniya annabi ya ce ku yanka hadayarku a nan suka yanka hadaya a nan aka juya ba a yi umara ba wannan shekara sai aka dawo za a yi wata umara da aka kira ta umratul qada umarar ramuwa to a nan ne sai annabi ya fahimci akwai siyasa a cikin abu don mutanen Makka yan demokuraɗiyya ne sun je sun ziga mutane an ce ku zo ku ga ƴaƴanku yaƙi zai su ya kai su sun rame sun ci wahala ku zo ku ga su to da annabi ya fahimci haka sai ce kowa ya buɗe kafa da shi a ga hawa ko kun fahimta jama'a ka gane siyasa ko ko annabi ya ce kowa ya buɗe haka siyasa ta ɗaya kenan siyasa ta biyu sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ce a kewaye Ka'aba kewaye uku na farko daga cikin bakwai to a kewaya da sassarfa to wai abin ne siyasa ce ta addini amma ibada ce shi ke da ta zama har abada haka ake dan haka duk wanda ya iso Makka a ranar farko zai tawafin farko zai buɗe kafada saboda wancan tarihi sannan in ya zo kewaye Ka'aba daga nan ko to za ka fara da sassarfa haka za ka tafi haka to da annabi da sahabbai suka fara haka sai kuma mutanen Makka suka ce ashe ma ƙarya ne kai ka zama suna tsallewa ashe ma ƙarya ne suna ƙara ne don su mutanen Makka sun ga ba sa yin wannan ba kuma sa yin wannan kewaye da sassarfa sai suka koma gari suka ce ashe ma ƙarya aka faɗi ba wanda ya rame sun zo suna tsalla ko an fahimta jama'a idan haka kun ji za ka ainihin wannan kewayawa guda uku a kiyaye daga nan za ka ɗauka haka don ka zo nan ka yi ɗaya to ga bayani jama'a don a kiyaye akwai wasu ƙa'idoji waɗanda ba a kula da su a wajen wannan dawafi a lokacin da ka zo ka fara nan ka fara da kabbara ko to wannan farawa da kabbara da kai sai ka yi a hankali dangane da zikirori za ka iya yin zikiri kowane iri amma dai talbiya ta ƙaru don da labbaikan Allahumma zaka iya cigaba Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah zaka iya wannan a matsayin zikiri zaka iya la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar idan ma har akwai wata addu'a da kake so kai ko da baka iya ta da ka ba sai ka rike littafin ka kana cewa kana yi idan baka iya ba zaka karatu Qur'ani ko da Qur'ani ne zaka iya rike Qur'ani ka kana bi kana karantawa a matsayin zikiri na ainihin cewar Ka'aba idan ka taho daga nan wannan wuri Hajar al-Aswad kana wannan sassarfa kana tahowa to ka lura kanka biyo ta cikin nan da in kun fahimci tarihin da muka yi a baya nan ciki Ka'aba ce saboda haka za ka biyo ta bayan katangar nan idan ka biyo ta bayan katangar haka za ka taho ka ci gaba kar ka taɓa ko ina daga cikin waɗannan wurare har sai ka zo wannan rukunin Yamani kwallar yamma maso kudu an fahimta to ita ba ka sa hannun dama ne ka shafe ta idan ki kowa kowa ba ka samu damar shafar ta ba ko to ka bari ba za ka nuna ba ba za ka sa sanda ba idan ki kowa kowa ba ka samu dama da shi kenan to amma bari ka ji daga lokacin da ka zo nan ko to sai ka tsaya da sassarfa kuma sai ka koma kana tafiya daidai wa daida ana so daga nan zuwa nan zaka yi rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kafa uku daga nan rukunin yamani zuwa Hajar al-Aswad to idan ka sake zuwa Hajar al-Aswad sai ka sake tsotso ka sake sujuda ka sake shafa da hannun dama ka sake yin kabbara sai ka sake iba da sassarfa kana tafiya kana tafiya kana tafiya an ka dawo ne sai ka tsaya sai ka sa hannun ka na dama sai ka shafa daga nan kuma zuwa nan sai ka sake rabbana atina kafa uku an fahimta sai ka sake yin abin da kai din nan sai ka sake dira haka ka sake to an ka sake zuwa nan haka har ka tsowa uku din nan da sassarfa amma ka nan in ka zo da tafiya za ka yi to idan ka gama uku din to sai kuma ka zo ka sake yin guda huɗu sai kuma da tafiya za ka yi kun ga yadda shari'ar musulunci take waɗancan da kuke ji tarihin su an yi ne don wata bukata amma sai ba a sa ka cewa ga da ɗaya da sassarfa da dan kai ma kaka gaji amma kuma ka biya wa shari'ar musulunci bukata abin da aka ce ka yi to amma daga nan fa zuwa ne ma'ana daga rukunin yamani zuwa Hajar al-Aswad ko su wannan koyaushe za ka ainihin rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wannan kuma a kowane dawafi ne jama'a mun fahimta idan ki koya ki yara jama'a wani lokacin za ka an tura ka har can har kusa da rijiyar zamzam dan haka sai ka shigo har da makamu Ibrahim an fahimta to idan ka kubar da wannan kilayen guda bakwai sai ka mai da wannan zane na ka sai ko shikenan ba za ka sake ɗage kafaɗar ka ba sai kuma wata rana in ka sake sabon zuwa daga kasafar shikenan ka riga ka gama babu sauran ka sake buɗe kafaɗar ka duk inda za ka yi yawon ka yawon ka haka kawai an fahimta ko a lokacin da ka gama wannan kewaye guda bakwai to sai ka dawo nan shine ayar da muke fassara ɗaya daga cikin ayoyin da Allah ya ce wattakhidhu min maqami ibrahima musalla a cikin riwayar wattakhadhu min maqami ibrahima musalla ma'ana ku mai da wannan wurin da zama wurin sallah a cikin wancan warshi kuma sun mayar da wurin da zama wurin sallah to kaga sai ka dawo sai ka tsaya a nan za ka tsaya a gabas kenan amma sai fuskar ka sai ta kallo yamma to yamma da za ka kallo kaga ka kalli maqami ibrahim ka hada da ka'aba to sai kai sallah raka'a biyu wannan raka'a biyu da za ka yi fatiha da kulliya raka'a farko raka'a ta biyu fatiha da kulhu wallahu sunna ce mustahabiya ka kiyaye haka amma ba za ka karanta wani abu za a ce ba ce ba amma dai ka yi fatiha da kulhu wallahu idan ka gama wannan ainihin raka'o'i guda biyu sai ka dawo nan wurin rijiyar zamzam a yanzu ba za ka zanta a matsayin rijiya ba saboda fasahar zamani an maida wurin ya zama kawunan famfo kuma an haɗa ta da fridge tun daga cikinta kafin ya zo wurin ya zama mai sanyi za ka ɗiba mai da kofuna kawai ka matsa idan sai samu ne ka samu wuri ka zauna ka sha idan baka samu riwato wannan babu ne fi uzuri ne don annabi ma da yazo zai sha bai samu riba a tsaye ya sha saboda ruwa ya dama dama ko kuma jama'a sun yawa idan ka diba ka sha to sai ka ainihin zuba kuma ruwan a kanka wannan idan ka kammala wannan to ka kammala abubuwan da ake neman kai a wannan guri sai kuma sai ka taho safa ita na a ban zo ga zo kan shi ba tukuna ina zuwa zan zo ita kuma safa ka da yadda ka ga haka to an yi jini a wuri ba wai kai tsaye za ka hange ta daga Ka'aba ba akwai jini sai dai jini ragaragar to amma akwai kofa a nan to sai ka zo lokacin da zaka shiga wannan kofa ta safa kana fara ganin safa ana so sai ka ainihin karanta inna safa wal marwata min sha'airillah sai ka dan karanta wannan aya dan karanta wannan aya sai ka ce abda'u bima bada Allahu bihi bari in fara da abin da Allah ya fara fadi to wannan ne da Allah madaukakin sarki yace inna safa wal marwata min sha'airillah safa da marwa wuraren bauta Allah ne to kun ga safa din jama'a ga tanan misali ita ce zaka fara gani ga tanan safa sannan sai marwa an gani to sa'an nan kana gangarowa sai ka zo sai ka ga wani wuri haka an yi koren tanti to ba mai aka yi haka yanzu sai aka sa koren fluorescent sai aka sa glove kore a saman gurin to idan ka zo nan kan safa kuna ji jama'a sai ka juyo fuskarka in ka hau kan safa kuma ya za ka iya gane ka hau kan safa za ka ga wurin yana da tiles da zaran ka kare tiles sai ka ga an sa wani abin nan mai kurjini kurjini haka an fahimta to ka fara hawa kan dutsen kenan dan haka karka dauka sai ka hau kan rundume man dutsen dan akwai rundume man dutsen yana nan amma ba sai ka hau shi ba da zaran ka ga ka fara hawa inda tiles ya kare mai sauki ka ga wani wanda suka sa mai kurjini kurjini to ka hau kan dutsen to sai ka juyo in ka juyo sai ka kalli Ka'aba za ka rinka hangen Ka'aba ta tsakankanin runduna da kuma ainihin abin nan akla na Ka'aba an fahimta jama'a idan ka ga Ka'aba a nan sai ka ɗaga hannunka sai ka fuskanci saukin Ka'aba sai ka fara da zikir la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in wa huwa hayyun la yamut bi yadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ما لم يسكت يمكن wannan ka abin da ake kira du'a'u ibada kai zikiri to kai kuma sai ka fada Allah naka bukatu sai ka sake kuma yin irin wannan zikirin in ka sake gaba sai ka sake fadin bukatunka sannan sai ka sake yin wannan zikirin karo na uku to sa'annan ka gama abin da ake a safa kenan Allah ya sa ka fahimta wato lokacin da ka hau safa sai ka ɗaga hannunka sai ka fuskanto Ka'aba haka sai ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اذا كان من تو كاغما ذكر يسير تو سي كفدي ادويينك بقاتنك اذا كفدي بقاتنك كما سي كداو سي كساكي يين wannan ذكر sai kuma ka sake fadin bukatunka sannan sai kuma ka sake maimaita wannan zikirin jama'a an fahimta to a hankali ba da gudu ba a hankali da tafiya sai ka taho kai yanzu kana tahowa marwa kenan za ka taho a hankali ne kai ka san kana tafiya kai a hankali za ka taho to amma in ka zo dodo inda ka ga alamar koran nan ko to shi ne wannan wuri da matar Annabi Ibrahim inda ku manta ba a tarihi take sassarfa to daga wannan alamar zuwa wannan alamar sai ka dan daga sai ka dan yi haka an fahimta idan ka kai kan marwa za ka sake yin zikirin nan irin yadda ka yi shi a kan safa sai dai anan za ka je ka kalli Ka'aba ne ba za ka ganta ba domin akwai katanga ta riga ta ɓame tsakanin kai da Ka'aba amma ana so ka yi kintacen sautin Ka'aba idan ka juyo sai ka yi irin wannan zikirin da addu'a idan ka gama sai ka sake juyowa sai ka sake tahowa kana tafi a hankali da ka zo daidai wurin nan kore na dawowa sai ka sake kuma yin sassarfa kana zuwa ɗayan kuma sai ka tsaya sai ka ci gaba da tafiya a yi hankali jama'a mun fahimta to ita safa duk lokacin da ka hau safa ka taho marwa to ka yi ɗaya kenan daga Marwa in ka bayo Safa biyu kenan, daga Safa in ka koma Marwa uku kenan, daga Marwa in ka taho Safa hudu, daga Safa in ka bayo Marwa biyar, daga Marwa in ka bayo Safa shida, daga Safa in ka tafi Marwa to kai bakwai ka gama Umara kenan. Abu ɗaya ya rage maka wanzu a Umara ka shine aski. So da dama alhazai sai ka ga sun tsaya akan dutsen Marwa ne suna yin aski ba lallai bane. Imam Malik ya ce a cikin Marwa za ma ka iya tafiya gida, wato masaukinka a cikin garin Makka za ka iya shiga cikin gari, to amma sai zama ita gwamnatin ƙasa ta bar wa ainihin wanzamai dama sun zo sun kafa shago na wanzanci daga ka fita daga ainihin kofar Marwa ɗin ta hannun dama, ba shagunan wanzamai nan za ka iya zuwa a yi maka aski kwalkwabo, za a iya maka saisaye, amma shari'a ta fi so a yi maka kwalkwabo a aski gaba ɗaya. Amma in zama lokaci ya yi kusa da hajji ko to kar a yi maka ainihin kwalkwabo, a yi maka saisaye, saboda a lokacin aikin hajji ka samu abin da za ka aska. Waɗannan jama'a su ne taƙaitattun bayanai dangane da abin da ya shafi Umra. To da zaran ka yi wannan aski, idan mace ce mata suka yi wani kuskure da wani lokacin sai idan mace a cikin jama'a a kan dutsen Marwa ta tsuguna wata tana datse mata gashi, kuskure ne. Idan mace ce ita ma za ta je gida ko ta je wani wuri na musamman salon ɗinsu sai ta je ita ma sai a sa, amma su mata ba aski suke ba, su mata ainihin wato saisaye ne ake musu. Ma'anar saisaye shi ne za a datsi tsawon gashin kanta, sai a datsi abin da yake bai wuce a ce ainihin wato kamar gaɗar ɗan yatsa guda ba haka. An gano? Ba kuma za a datsi ɓangare ɗaya ba ne, a za a bude a dubuta shi sai a datse shi gaba ɗaya haka. Ina fatan jama'a sun gane. To mutumin da ya yi wannan Umara jama'a idan a watannin aikin hajji ne, ma'ana na ce watannin aikin hajji shi ne daga mako da zuwa an shiga watannin aikin hajji, to umararka ta zama umarar tamattu'i. Abin da ya sa nake umarar tamattu'i don akwai wasu maganganu waɗanda in mun gama bayani a kan hajji zan zo in yi su insha Allah. Umararka ta zama umarar tamattu'i tun da ka yi ta a cikin watan Shawwal ko Dhulqa'ada ko Dhulhijja. Amma idan ka yi umara a cikin wani wata sai ka shiga cikin garin Makka ka ci gaba da harkokinka lokacin hajji ya yi, na'am umararka ba za a ce ta zama umarar tamattu'i ba, domin baka ainihin yi umara a cikin watannin aikin hajji ba. An fahimta jama'a? To umaran nan da kai kana da ƴancin sai ka warware, muka ce ka warware shi ne ka cire waɗannan kaya sai ka zo ka sa kayanka. Idan kai tela ne sai ka je ka buɗe shago kai ta ɗinki, idan kai mahauci ne ka tafi kwata kai ta sana'arka, idan kai burodi ne ka samu mota kai ta kabo kabo a garin Makka. Shi ke nuna da komai da ya haramta ko ya zama halal. Kuma wasu suna cewa wai ba za ka iya fita daga Makka ba, a'a za ka iya fita daga Makka, za ka iya zuwa Jidda, za ka iya dawowa Najeriya don kuma ka sake komawa in ya halatta. Ai ta mutu in kenan, yanzu ba wata doka wadda ta hana ka wani abu wanda ya halatta. Jama'a kun fahimci mu? Sai bayani dangane da maganar da wani ya fara dangane da multazam. Akwai wani wuri da ake kiran shi multazam. Wannan wuri multazam yana tsakanin ainihin wato kofar Ka'aba ne da kuma Hajarul Aswad. Kofar Ka'aba tana nan a gabas, a gabas daga sama kamar yadda mun karanta tarihin dukkan ji. To kaga ga inda Hajarul Aswad yake, to kaga dan wannan gurin dan nan ko shi ake kira multazam. Ya zo cikin hadisi sahabbai suka je su ainihin manna jikinsu da goshinsu, kuma sun ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su haka. Sai da haka za ka iya zuwa ku ji ta ba kofar Ka'aba ba, da za ka je ka ga mutane sun makalkale ya kofar Ka'aba suna ta lulu nan wannan wurin haka. Za ka je ne za ka rungume wurin haka da goshinka da kirjinka da hannayenka, za ka rungume wurin me za ka yi? Addu'a za ka yi, addu'a ka yi, zikiri sannan ka yi addu'a, kai kanka ka roƙi Allah abin da kake so. Wannan wuri yau haka babu laifi an same shi daga Annabi sallallahu alaihi wa sallam, an samu ainihin daga sahabban shi suna yi, don haka babu laifi in an yi wannan jama'a. Wannan ita ce umra jama'a. Bayan wannan ko ba wata umara ba za ka sake a wannan shekara hatta kare shine bayanin da na fara mana idan har kai umara a cikin waɗannan watanni na haji to babu wata umara ba za ka sake amma idan umararka ba kai ba a cikin watannin haji ba ce to wannan kuma kana da ikon zaka sake yin umara amma yanzu muna magana ne a kabbara kai umara a cikin watannin haji ko to duk lokacin da kaji kana buƙatar ka sake yin umara to kawai kai alwalaka ta ruka'a ba dari dukkan da wandan ka tsaf kamar mazaunin gida da hulanka da rawani da tabarau da komai kana zuwa kai alwala sai ka zo sai ka kiwa ainihin Ka'aba sau bakwai wannan kiwai babu sassarfa wannan kiwai babu buɗe kafara ban ka jima babu zani a jikin ka ko a kafarka an fahimta wannan kiwai zaka yi shi guda bakwai zaka rinka farawa daga nan kana ainihin karewa a nan sai dai fa duk lokacin da ka zo nan din nan wato a rukunin yamani zaka yanke duk zikirin da kake ka koma kana cewa rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban idan kin cikin da yawa baka samu damar taba shafar hajar al-aswad ba ko sun banta shi ko su duba akai ka bari ba komai sai ka ainihin nuna da hannunka na dama sai kai haka Allahu akbar in ka zo sautin mu sai dai in kai Allahu akbar din nan an fahimta ko za ka dawo da hannunka ka sumbanta haka ko kuwa in kai da sanda ne idan kai da hannunka Allahu akbar haka ba sai ka sumbanta haka amma in da sanda ne to ba za ka sumbanci sandan ba ma'ana za ka iya nuna da sanda Allahu akbar ka za a ce kai da tudu ne ko ne sarauta ne wallahi dai kana rike da kwagirinka in ka zo sai ka dan nuna haka Allahu akbar sai ka wuce amma in ba ka sanda ce a hannunka ba baka samu taba ba to in ka zo sai ka shi sai ka nuna Allahu akbar shikenan sai ka wuce an fahimta jama'a waɗannan su ne ainihin bayanai waɗanda zan iya tunawa ga abubuwan da na san cewa ƴan uwa alhazai da masu umara ana buƙatar a samu gamsassun bayanai a kansu cikin gaggawa idan jama'a kun fahimci wannan yanzu a matsayinka na tela ka gama umara an fahimta sai ka wani sai ka ci gaba da harkokin ka kaje ka bude shago kai ta dinki kamar kana Najeriya ba ba ruwanka in ka ga duniya kana so ka hada manya su je su nemo maka aure a daura maka aure ka aure makkawiya ko makkiya ina ka ta an gano duk wata sana'a da kake zaka ci gaba ba mu yi ilimi ne sai ka shiga cikin gari malamai sai ka koya maka karatu shikenan ka zama kamar dan gari ba ka da bambanci da kowa jama'a kun fahimta sai dai ka rike kana tunani ba fa irin gari in ka canza mota to akwai matsala amma akwai falala ka rinka kokarin sallolin buwar kana zuwa kana yin sa nan mota tana da arhal ruwan da yake ake karbi daga ko ina ruwan da yake karba akai ka ainihin haram kai sallah an fahimta gaba zaka idan kana da hikima kai dalibin ilimi ne ka samu anguwannin da zaka zauna su zama kusa da ainihin haram wanda ba yanka da mota ba kamar misfala kamar ainihin kakiya waɗannan anguwanni ne waɗanda ga ta ga harafi kai za ka taka cikin nishaɗi ka tafi idan Allah maɗaukakin sarki ya kai ka ranar takwas ga wata to ita ce ake kira jajibarin hajji to jama'a yanzu zan fara bayani dangane da hajji bayan da na kammala bayani game da umra insha Allah bari ku tantance mana azanin shi ma dan a iya fahimtar yaya guraren aikin hajji suke wa alaikum assalam da a rubuta tambayoyi tukun jama'a don karmu abin nan kun ga guraren aikin hajji Makka wai daga inda kake inda muke kabbara kake Makka to zuwa ce Mina to sannan sai kuma a ce Arafat Arafat to bari mu dan tsaya a nan kaɗan yanzu kana zaune a garin Makka sai ranar takwas ga ainihin watan Zulhijja sai ta yi an gano takwas da watan Zulhijja
to ina so bari in aje maka lissafin don ka fahimci abubuwan da za a yi gaba daya. Kaga takwas ga watan Zulhijja, tara ga watan Zulhijja, goma ga watan Zulhijja, sha daya ga watan Zulhijja, sha biyu ga watan Zulhijja, sha uku ga watan Zulhijja. Iyakacin kwanakin aikin hajjin kenan. So da aka dauka wata guda ne ake iyakacin kwanakin kenan. Wannan ma wanda ya diba da yawa, mun ga dama ba ka iya ragewa kawai su zama 1 2 3 4 5 kawai 8 9 10 11 12 shikenan daga nan sai ka dawo Najeriya. So da aka kwanaki da ake a wurin aikin hajji fa ba dole bane. Zaka ga wasu daga cikin abokan su sai daga kasashen Laraba sai mutum ya zo shikenan wurin kun tashi hajji kawai kashe gari sai maka waya sai ci ya dawo gida shikenan. Mutum ne ba za a samu gata insha Allah ta'ala nan gaba ka je kai aikin hajji a dan takaitaccen lokaci ka abin nan. Yanzu masu kuɗi daga cikin mu suna haka a Najeriya, shine akwai jirage na musamman, akwai hotel na musamman, kana zuwa ya rage gobe za a fara hajji sai ka jira 7 ga wata ka je kai umara, 8 ga wata sai a fita, 12 ga wata sai ka hawo jirgi sai ka dawo, cikin kwana 7 ka je kawo hajji ka dawo. To kun ji kwanakin da ake yin hajji, to bari mu lissafa muku sunayensu. 8 ga wata ranar Tarwiya, 9 ga wata ranar Arafa, 10 ga wata ranar Idi, ranar sallah babba, 12, 13 su kuma ayyamun tashriq. Me ake yi a wannan ranar? Wannan ranar ana wanka kamar irin yadda kai wanka a miƙati ko, to yanzu cikin garin Makka gidan da ka sauka ya sace rabi maka miƙatin ka, za ka yi wanka bayan ka aske bashin hammata da namara, ka yi wanka da soso da sabulu, ka wanke jikin ka sabon, sannan sai kuma ka zo sai ka yi wanka na ibada kamar da kake wankan Juma'a ko Idi. Idan kai wannan wankan daga ɗakin da kake sai ka cire kayan ka tsirara sai ka sa kaya irin waɗannan, jama'an fahimta, idan ka sa kaya irin waɗannan sai ka ainihin talbiya tare da ƙudurta niyya daga ɗakin da kake. Yanzu ba labbauka umratan za ka ce ba, ba labbauka tamattu'an ba, a'a yanzu kawai labbauka hajjan daga ɗakin ka kawai, kana faɗin haka shikenan. Zuciyarka ta ƙudurta cewa niyyar aikin hajji, bakinka kuwa yana cewa Allah na amsa kiranka ga wannan zan yi hajji, to babu nawaitu, babu cewa nawaitu an ahujja baitullahi alharam sanata kaza kaza wara'a imama arafa kaza kaza, wannan duk harama ne, duka bata kanka lokaci, kawai labbaika hajjan daga ka faɗa haka daga ɗakinka kana saye da kaya, mata kuma suna saye da kayansu da suka saba sawa. Sai da ina kira zuwa ga jami'an alhaji na hukumar Najeriya cewa kuskure ne da ake ɗinka matan mu a tamfa, domin a tamfa kayan ado ce, mace ba ta fita da ita a matsayin ta na haram, don haka bai halatta ba. Kullum shekara mun je tare da mun malaman duniya sai suna tambayar mu yara kuna malamai kuke barin mata suna tabarruji a wurin aikin hajji, ma'ana suna son ga kayan ado don a tamfa kayan ado ce. Don haka shawarar da muke bayarwa jami'an hukumar alhazai, in ma ya zama labudda, na'am yana da muhimmanci uniform din, amma a samu uniform wanda za a yi shi plain, wanda bai da zane bai da ado, kowace jiha ta zama da irin nata, ko da kuma an yi iri ɗaya kowace jiha sai a yi mata tambari a baya, in aka buga tambari ko babu, saboda alhazan suka buɗe jama'a za ka yi mamaki. Sai ka ga ainihin alhazan sun buɗe suna tafiya, sai wani ya manta cewa a Makka yake, na haɗu da wani kawai ana ta jawowa da ita, ba ta san ina za ta je ba, ta zo ta samu ainihin abin hannu da ake sawa, abin hannu ne yana nuna kowane ɗan ƙasa, sai ta je ta samu na mutanen ƙasar Spain sai ta sa, kuma ga ta baƙar fata mutumin Sokoto sai ta sa, a mutumin Zamfara sai ta sa, ta je wurin Laraba, Laraba da suka gani shi ke sai suka je Spain, sai suka ce cikin alhazai Spain, sai suka ce a Spanish suka ce ba ta su nace ba ta su, ana jawowa na zo zan nace kai sai ka ko da tsaro ko haram, ya ce la ta ta ce ba fara ba fara ta ta an gani. To ka ga yanzu ba tana saye da uniform ko, wanda uniform ne nuna zamfara da lambar waya da sauransu, na abdu suna kokari, amma dai gaskiya ba daidai bane ake dinka matan mu a tamfa, a daina dinka musu a tamfa,
haka wata shekara mun je ina jin 2008 a taro malamai suke tambaya me yasa kuke dinka maza da mata kaya iri daya sun ga mutanen jihar Oshun an ga wannan riga a tamfa ita ma mace riga a tamfa kuma iri daya aka ce to yaya kuka ce to al'adar mutanen ce ku musu ai wannan al'ada ta sai da haka jama'a kun je idan Alhaji ko Hajjiya suka sa kayansu daga ɗakin su a Makka sai ki labbaika hajjan ko labbaika hajjan in kika labbaika hajjan ko kai labbaika hajjan sai ka ci gaba da talbiya sai ka fito mota za ta zo har kofar gidanku mota za ta zo ta kwashe to idan mota ta kwashe ku a wannan rana za ku tafi da duk kayan da kuke bukata don haka alhazai ku ji wannan za ka yi tafiya ne wani kungurmin daji wanda tun daga yau 8 ga wata 9 10 11 12 13 sannan wanda za ka dawo da wannan kayan a jikinka ba don haka sai ka samu karamar jaka sai ka sanya sautin kayanka kamar guda uku da dan man shafawanka da makilin da brush da sauransu idan baka abin nan ba a can za ka iya samun kasuwa don akwai kasuwanni amma me ya bukatar me amfanin kuma ka tafi da kayan sawa ka je kuma kana sake su sai ka dawo sai ka tafi to idan ka taho wannan guri ranar 8 ga wata kai tsaye za a dauke ku a zo da ku ne ne to wannan zuwa ne da ake a wannan rana ba ana zuwa ne don wata ibada ta musamman a wannan rana ba a za a zo a zube ku ne kowa su shiga cikin tantunan su ku huta ku shakata amma kamar da ka ji mun ce za ku sallah azhar a wurin kaso sannan ku yi kokari ku rinka yin jam'i ko da ku 30 ne a cikin khaymar ku ku yi kokari ku rinka yin jam'i sannan ku samu malami kuma ku sallah azhar ya zama da ku ya rinka muku darasi akan tauhidi darasi akan aikin hajji sannan annan din nan ina kuke ne kamata ku gobe shi za a fita lallai ne ku samu malamai sannan muna kira zuwa ga malamai kamar da muka ce su rinka raba kansu cikin alhazai sannan daliban ilimi sannan manyan malamai su rinka samun dalibai suna horar da su ɗauka takaitaccen yanayi sai a tura su kai shiga cikin waɗancan ɗan Sokoto kai shiga cikin waɗancan ɗan Taraba da sauransu domin jami'an alhazai da hukumomin gwamnatin Najeriya take ɗauka kamar da nace akwai siyasa ciki za ga an zubo alhazai su 500 cikin jirgin sama guda babu malami ko kwada da kake tunani jihar Taraba an zo an zube su jirgi guda su 500 daga jihar Taraba a filin jirgin sama kawai ta hajiya sai ta je ta samu ɗakin custom da ta kawai sai ta kabbarta sallah ita tana da dan ta gan shi ke yau ta take Ka'aba ce ni ya dauka ma sallah take ta kuskura alƙibla sai nace ina cewa hajiya ba nan ne alƙibla ba sai ta nemi na hasa rabin ta kawai ita ta riga ta zama kwanaki idan nace hajiya ba nan ne alƙibla ba kace a ba nan ne Ka'aba ba nace a ba ki kai da hajiya jama'a kun fahimta wannan gurin ina ne dakin custom ne jidda ne ba a kai Makka din ba amma me yasa ta wannan kuskura babu malamin tare da su saboda haka kamata a haɗa su da malamin ya rinka abin nan ɗinsu da haka lokacin da kuke zaune a Mina za ku yi sallah azhar ku yi a jam'i idan lokacin da asar ne ku sake yin la'asar a jam'i amma kasu kamar da muka bayyana farkon wa'azin nan dare ba za a haɗa sallolin ba sannan magariba ayyuta da ba a yi kasuru da ita raka'a uku sannan isha ayyuta raka'a biyu ita za a yi kasuru ku sa ne sai ku kwanta da wuri ku huta ku shakata don kar ku haifar wa da kanku gajiya an fahimta wannan daren inda ruwa waye shine Arafa to akwai rigingimu da yawa don haka lokacin da kuka zo da ruwa waye kuka yi sallah asuba sai ku fara shirye-shiryen fita motoci za su zo idan rana ta fito sai a zo sai a ɗauke ku kamar da muka ce abin ta kai duk an cancanta sai ga yanzu an zo ƙarfe uku na dare za a ɗibi mutane daga Makka sai za a fita Mina sai rana ta fito ake fita daga Makka sai rana ta fito da safe ake fita daga Makka zuwa Mina daga Mina zuwa Arafa sai rana ta fito da safe duk halatta ba a fita kafin wannan lokacin daga Arafa zuwa Muzdalifa sai rana ta faɗi bai halatta a fitar rana ba ta faɗi ba sai daga kun ji abin 8 ga wata kana Makka ka taho ne na ka wuni ka kwana gari ya waye rana ta fito to sannan sai ka fuskanci Arafa wannan zama da ake a Mina zama ne da zikiri karatun Alƙur'ani tambiya ana so a ji mina ta dauki tambiya ko ina ana labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak ko ina ana so a ji mina ko da kasuwanci kuke sayyidina umar yana rawani yana samu su suna kasuwanci yana tsuba musu bulala haka kana kasuwanci eh to ni kana jike Allahu akbar labbaik allahumma hada an fahimta dan ka ko da kasuwanci ake yi ai ana jike daga mun dinga ruwa wai rana ta fito sai a kama hanya sai a tafi Arafa gaba za a ƙara yi tuciya idan aka iso Arafa idan Arafa kungurin daji sai dai a cikin Arafa akwai wani wuri da ake kira Masjidun Nabira shi nan Masjidun Nabira kaga yadda yake a kan goda yake ta Arafa kuma dan haka in baka yi hankali ba kun ga nan da Arafa misali to ga Masjidun Nabira wannan masallacin annabi manzon Allah ya salla Arafa an gane to amma anan akwai wani wadi wannan kai manzon Allah ya hana mutanen su zauna a cikin shi an fahimta to idan aka sanna a wannan masallaci to sannan ga Jabal Ilal sunan shi kenan wani dutse ne wanda zaka ga su baladiya wato Ministry of Interior sun tashi wani gini haka ya dan tsaye zaka ga suna nuna suna cewa Jabal Rahama wato dutsen Rahama amma dai gaskiya sunan shi Jabal Ilal ko kuma Jabal Arafa kaga inda dutsen yake nan kaga inda masallacin da Annabi ya salla da Annabi ya salla a wannan masallacin a zahara raka'a biyu za a kira sallah za ta da iqama la asar ba za a kira sallah ba nan take ana yin sallama a zahar sai ta ci a ta da iqama sai kuma sai a yi la asar la asar din nan da za a yi raka'a biyu an fahimta jama'a idan aka gama wannan sallah to akwai ainihin huduba ita huduba Arafa yau shi ake yin ta huduba Arafa ana yin ta kafin ko kuma bayan sallah kuna da mai ilimi kafin yake yin ta ko bayan sallah wacce huduba ake yin kafin sallah juma'a sai ne mun yayi huduba sannan a sauka a yi sallah ko to ita sallah Arafa an gani idan aka yi sallah a zahar ana zuwa da zarar rana ta yi zawali sai ka zo kira sallah ana kira sallah sai ka zanta shi an ta da gaba sai ai sallah raka'a biyu an fahimta jama'a sai ai sallah raka'a biyu wannan sallah raka'a biyu idan ya gama ta sai a sake tashi sai a sake yin sallah raka'a biyu bayan iqama ita ce la'asar to sannan sai limamin Arafa sai ya yi huduba a filin Arafa yana da fadi wani lokacin saboda fadin shi ko kuma an makara ba a kawo shi ba in kuka ce sai kun zo inda masallacin yake ko to ba a samu matsala sallar za ta fi ce muku saboda haka babu ne shi sai ku samu wani malami sai tara ku sai muku waɗannan salloli da azhar da la'asar kuma ya muku huduba babu ne shi amma mun ga dabarar da muke jama'a kaga ɗan lasu bi kan nan tamu to sai mu haɗa su da ainihin gidan rediyon Saudiya gidan rediyon su kuma suna haɗawa da masallacin don haka sai zama muna ainihin bin sallah Arafa ɗin ne kai tsaye don haka ana idan da sallah Arafa limamin Arafa ya gama huduba sai mu yi sai mu fassara da ainihin Hausa wani lokaci shi ne sai ka bi ɗan hajjin bana sai su zo su ɗauka sai su sanya takaitacciyar fassarar huduba ɗin saboda hudubar tana tattare da saƙonni masu girma wanda ya kamata musulmi su ji su da yarukansu to idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanna sai ya taho wannan dutse in ya taho dutsen ba hawa kan dutsen yake ba amma ƙasan dutsen akwai wasu falalai na dutse to sai ya tsaya sai ya fuskanci alƙibla to an fara abin da Bahaushe yake kira hawan Arafa ɗin ke wato hawan Arafa ɗin asali ba hawan dutse ba a addu'ar Arafa ɗin an fara ta to kar ku manta magana da na fara shekaran jiya alhazai idan kuka zo wannan filin Arafa da wuri ku daina yawo saboda galibi za ka ga akwai rana akwai gajiya alhazai sai a kwanta a huta in aka zo babu wata nafila da ake yi don sai ga mutane suna ta nafila ai ba su ne kamar filin idi ba a nafila saboda haka ba wata nasira sai ka kwanta ka huta ka ci abinci ka shakata akwai wurin wanka da sauransu ka je ka yi idan ka zo ka yi sallar arafat din nan akai hudu ga arafat to sai ka miƙe sai ka yi ta addu'a za mu zo mu kawo yanayin addu'a da sauran abubuwa insha Allah ta'ala ka daji wannan ita ce arafat annabi da yaje sai ya tsaya a nan sallallahu alaihi wasallam yace waqaftu hafina ni ba inda na tsaya wa arafat kulluha mawqif arafat dukkanin ta wurin tsayawa ne amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace irfa'u an batni alwadi ku fita daga cikin kwarin nan annabi yace duk a fita daga cikin wannan kwarin dan haka nan mauni sai an yi boda zama akwai gaba ma wanda ta raba amma duk da haka sai ga wani alhaji shi kadai sai ga ruwa zauna nan da neman fitina na fata an gane to an dai hana a zauna a nan din sai ka tsaya idan ka addu'a a tsaye ka dade ana so ka dade kana addu'a a tsaye dan so ake kaitai wannan addu'a har rana ta fadi to kun ga jama'a aikin ba karami bane ashe in ka gajiyar da kanka da wuri lokacin addu'a zai ka kasa to duk da haka dai in ka gaji eh to zauna idan ka gaji daga kuma sai ka dan kwanta ka huta amma ya kamata alhaji ka fahimci hikimar kawo ka da bayan kawo zikiri ita ce ka huta saboda wannan tsayuwar arafa jama'a addu'a arafa a tsaye ake yi so ake ka fada wa Allah bukatunka ka a wannan guri karka yi wasa yi habara an fahimta jama'a to idan aka zo wannan arafa ba za a fita ba sai rana ta faɗi idan rana ta fada arafa in aka tashi sai a tawo ainihin muzdalifa to ita kuma muzdalifa kaga kamar a ce tunda wani bangare ne na mina duk ga mina to kaga zaka tawo daga arafa a ce ga muzdalifa nan sai ka tawo an fahimta jama'a a ce ga muzdalifa ne idan ka tawo muzdalifa anan ne zaka yi sallar magriba raka'a uku isha raka'a biyu amma za ka haɗe su kaga kasuru kuma za ka haɗe su kaga nan ka haɗe tsakanin sallar azhar da la'asar a lokacin azhar wani lokacin sha biyu da kwata za ka ga an kira sallar azhar to sha biyu da kwata zuwa ƙarfe ɗaya sai ga har an gama sallar azhar da la'asar to daga ƙarfe ɗaya ɗin har ƙarfe shida ko biyar da rabi za ka ga addu'a arafa ake kaga kusan awa huɗu to a lokacin da ka fito da za ka yi sallar magriba ba a hanya har sai ka zo nan Allahumma sai ka bada yarin da muka in ka ji tsoron kada baka iso ba a shiga ta ni to sai kai a hanya amma ba haka ba sai ka bari ka zo Muzdalifa idan ka zo Muzdalifa sai ka yi sallar magriba da isha idan ka yi sallar ba a yin wata sallah gaskiya ko shafa'i da witri a nan ka bari kawai a wannan dare so ake ka huta dan kar ka manta ka wuni ayyukan zirga-zirgar sallah hudu ba addu'a to gobe sallah kuma akwai wasu ayyuka guda hudu waɗanda kowanne ne zaman kanshi jama'a kun gane saboda haka idan ka zo nan Muzdalifa kwanta ka yi bacci idan asuba ta yi ana so ka ƙaro masjidu mash'arul haram shi kuma masjidu mash'arul haram daga Muzdalifa din za ka ɗan gangaro ne kaɗan wani babu ne haka wani kwami ne sai ka ga masallaci an yi ka zo kai sallar asuba a wurin in so sabo ne in kai sallar asuba sai ka fito gefen saharat akwai duwatsu nan na manya to kasan duwatsun gefen su sai ka zo sai ka tsaya sai ka fuskanci alƙibla sai kai ta addu'a kai ta zikiri har sai ka ga gari ya yi haske ku kiyaye gari ya yi haske dab da rana za ka fito ko to sai kai marmarar sai ka bar ainihin Muzdalifa kana isowa ne na rana ta yi kamar ƙarfe 8:30 sai kai jifa kun fahimta jama'a to kar ku manta karatun mu na jiya mata da yara mata da yara su an yi musu izini daga Muzdalifa din nan za su iya bari ta kamar in dare ya raba saboda su iso wannan wurin da wuri don za ka yi mamaki tazarar ba ta da nisa jama'a ba ta wuce daga tudun wada zuwa ainihin maraba Kano ba amma lokacin sai kai awa biyar baka kai ba saboda gosu ne saboda a ƙasa ba to a ƙarƙashin wurin sai aka ce mata an yi musu izini su bar wannan wuri in da ruwa raba su lallaɓo su ta hanyar su iso nan idan suka iso sai su sallar su ta asuba a nan su bari gari ya waye rana na fitowa kun ga kafin sauran jama'a su iso su sun yi jifa sai su tafi to yanzu daga Muzdalifa ka iso Mina. To idan ka iso Mina ba za ka dawo inda kuka sauka ba, ku kiyaye da kyau alhazai. A lokacin da ka iso Mina, kai tsaye za ka wuce wurin jifan shedan. Za ka fara samun wurin jifan shedan karami shi ne jamba sugura, sannan za ka samu na tsakiya, sannan za ka samu kubra. To ina son ku dubi yadda nake nuna aro din nan, yadda nake nuna wannan kibiya. Kun ga haka? To nan in ka ci gaba da tafiya Makka ce. Don haka kaga daga Arafa ka gangaro Muzdalifa, daga Muzdalifa ka dawo Mina, amma Mina din bangaren wurin jifa. Da ka zo wurin sallah ita ce goma ga wata, kun ji dai abin da kai takwas ga wata, tara ga wata Arafa, gari ya wayi yanzu ka iso nan. Wurin jifan shedan, to tsallake wannan kakka je kuma farko. Tsallake ne kuma kakka je biyu shi, tafi wurin na uku. Wannan na uku idan ka iso za ka iso shi ne haka, za ka iso. Ga na farko tsallake shi, ga na biyu tsallake, ga na uku. To in ka zo sai ka juya haka. Yanzu in kuka fahimta, in dai kun fahimta da kyau, in ka juya haka ka ga Makka da kake kallon ta da da ka taho, to yanzu ta koma hannun hagu kenan. Mina ta koma hannun dama, an fahimta? To yanzu sai ka yi jifa da tsakuwoyi guda bakwai, sai ka je wannan jalla. To insha Allahu ta'ala gobe wa'azinmu zai karasa ne a nan insha Allahu ta'ala, sannan sai mu ainihin karasa tafsirin. Sai dai gobe ba sai mun bayyana da ainihin kayan ihrami ba, domin an zo ranar sallah, ranar da abubuwa hudu ne. Akwai jifa shi ne abu na farko, akwai yanka shi ne abu na biyu, akwai aski shi ne abu na uku, sannan sai tawafin ziyara ko tawafin ifada shi ne abu na hudu. Idan ka yi shi a wannan rana, to sai ka je sai ka cire wannan kaya, sai ka sa kayanka, taguwarka da wando, to za ka iya yin komai da ya haramta a da, sai dai ba za ka sadu da matarka ba har sai lokacin da aka kare ayyamut tashriq. Jama'a kun fahimci wannan? Insha Allah ta'ala waɗannan su ne abubuwan da za su samu shiga a yau, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe, sai kuma mu zo insha Allah ta'ala sai mu ainihin ci gaba da abin da ya sauƙaƙa insha Allah. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Mun sani ba daga cikin abubuwan da muka tattauna a yau kafin lokaci ya ƙarasa, akwai waɗanda suke da tambaya ko bu game da abubuwan nan? Bismillah wala. Na'am.
Akwai wanda ya je miƙati.
Na'am.
Don ya ɗauniya.
Na'am.
Sai ya kasance ya ɗauki yake babbai ka umraka.
Na'am.
To da ya zo sai ya gama umra ɗin.
Na'am.
Shin akwai ya sake komawa can tunda ba a cikin ayyamul hajji ba?
Na'am.
Shin zai yi ya koma sannan ya koko na hajji?
To ya koma wurin kuma? A ai yanzu ya shigo Makka ne da harama ta umara, ko da ita ba umara ce a cikin watannin hajji ba, amma ba ta hana shi ya ci gaba da tamattu'in shi. Sai dai akwai wani abu ne da nake cewa zan yi mana bayani, sai gobe zan yi bayani mai yiwuwa shi zai taimake ka ka gane. Wato idan mutum ya yi umara a cikin watannin hajji, to ba da ranar sake maimaita umara abinda muke so mu kai gare shi kenan. To za mu zo mu bayani insha Allah, saboda za ka ga galibi alhazanmu musamman manyan mutanenmu na Najeriya, sai ka ga mutum bayan an gama aikin hajji sai ka ji a ce zai je masallacin tan'im ne ya ɗauko harama umara. Duk da mishi ranka da ai ka riga ka yi umara a cikin watannin hajji, sai ce to ai ga ga mutane suna ta yi. Wannan umara ba ta da asali, ita ma Aisha larura ce. Gobe za mu bayyana larurar da ta kai ta ta haila ce, kai ku ba haila kake ba, shi ne larurar haila ce ta zo da ita ba ta samu damar yin umara ba, sai aka ɓaje umararta sai ta je ta aikin hajji, sai da aka gama sannan sai Annabi ya ce to a ɗauke ta a fita da ita wuri mafi kusa da wajen Makka, ta je ta jaddada niyyarta don ta zo ta yi umarar da ba ta yi ba. To sai ka ga mutum katowa shi yaya abin nan, sai ya ce to ai Aisha haila ta yi, kai kuma ba kai haila ba. To da a ce ma mutum ya shigo da wata larura ne da ta hana shi ya umara, duk za mu zo mu bayani insha Allah ta'ala a gobe. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Na'am. Na'am.
Yayin
sa'ai. Na'am.
Bayan addu'o'in da ake yi a Safa da Marwa.
Na'am.
Yayin kaiwa da komowa tsakanin Safa da Marwa.
Na'am.
Akwai zikiri ko kuma wata ibada ta musamman da ake?
Akwai zikiri da ake tsakanin Safa da Marwa.
Na'am.
zikiri shine wanda ake yi wurin Ka'aba duk wanda irin zikiri karatu Qur'ani addu'a da salati duka zaka iya yi na'am 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 daga Arafa zuwa Muzdalifa a ƙasa ne zaka taho amma kuma akwai motoci kamar yadda muka faɗi a baya sai dai in ka ci da zuci sai ka taho a ƙasa idan a ƙasa zaka taho sai ka ce a nuna maka ga tariqul musha an yi titi an yi kwalta ta musamman don tafiya a ƙasa mota ba za ta zo ta dame ku ba idan a titi ne kuma ga motoci nan saboda haka tafiyar a ainihin ƙasa ne to sai dai tambayar ka ko akwai wani zikiri da ake yi zikirin nan da ake shine talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك تند غرانا تقوز دوتا ذاك تجب دوتا من تلبية حرزوا أزو عرفا حرزوا مزدلفا حرب ذاك ينك تلبية بس يكازو ذاك جيبا شريطا تسيك ينك idan ka yanke ta ina fata an gane in ka sake komawa kuma zaka sake tafiya zaman mina zaka ci gaba da ainihin talbiyar ka har sai lokacin da ka zo tarafil isaba to daga wannan lokaci kuma gaba ɗayan talbiya ta kare maka kenan ka taurin aikin hajji gaba ɗaya baka da sauran talbiya in Allah ya so gobe mun zo zamu ƙara bayani akai na'am na'am
akwai kimanci wanda suka yi kuma wanda ba su da
na'am eh babu lafi wato idan watannin aikin hajji suka fita yana daga cikin bayanan da zamu yi idan watannin aikin hajji suka kare maka kana Makka babu lafi zaka iya zuwa kai umara a sabuwar shekara kenan anan babu lafi to sai dai tambayar ita ce idan zaka yi umara ina zaka je ka dauko idan zaka yi umara a wannan halin fa sai ka sake fita miƙati mafi kusa da kai miƙati mafi kusa da kai inda kuma ta ba mun fada muku shine As-Sawmul Kabir Karnul Manazil shine ne kilomita 74 shine na kusa gwamnatin Saudiya kuma ba za ta baka kaje ba abin da yasa gwamnatin Saudiya ba za ta baka kaje ba baka da alaka da wurin kai domin vizar ka iya Makka da Madina ne an fahimta kamar a ce vizar ka iyakar ka Kano da Kaduna ne to idan gwamnati ta kama ka kai hanyar huntuwa ya ce ka dawo kamar haka ne hanyar take ko kun fahimta jama'a don haka idan shekara sabuwa ta riske ka kana nan a cikin Makka har yau in ma dan umara kake so ka ci gaba da kewaye Ka'aba kawai abin da suke yi na cewa to bari su je masallacin Aisha ta mu'im su dauko harama shi fa masallacin Aisha ba mai kafi bane masallacin Aisha ya halatta ga mai larura haila ne ko jinin dinki ko mutumin da ana isowa Makka sai rashin lafiya ta buje shi bai sami yin umara ba har aka tafi aka yi hajji aka dawo Allah ya so gobe zan yi bayani insha Allah ta'ala al'amuran za su zama sun watsa ku insha Allah jama'ar musulmi muna fatan Allah madaukakin sarki ya karɓa ibadar mu Allah ya bamu dacewa da lailatul qadari Allah ya gafarta zunuban mu Allah ya ɗaukaka darajojin mu Allah ya ji ƙan iyayen mu da kakannin mu Allah ya ji ƙan malaman da malaman mu Allah ya zauna da ƙasar mu Najeriya lafiya Allah ya albarkaci ƙasar mu Najeriya Allah ya wadace mu da zuriya mai albarka da arziki mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ruwan damuna Allah ya sauka mana da mai albarka Allah ya kiyaye mu daga hadarin iska da tsawa da makamantarsu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk